أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا ربا ترى goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci wanda yake cikin jami'ar mallakar jihar Gombe Gombe State University muna zama a irin waɗannan ranaku awa lokuta irin wannan yammacin kowace rana na watan Ramadan domin karatu cikin Alkur'ani mai girma muna karatu a suratul Kahf mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 103 aya ta 102 insha Allah za mu tashi aya ta 103 a cikin suratul Kahf muna fatan Allah ya samu dace an turo tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace malam kai bayani Allah ya tsinewa duk wanda ya bada cin hanci ko ya karba saboda a bashi aiki ko kuma an kama kayan shi an kama kayansa ko kuma an kama shi maimakon a hukunta shi sai ya bada cin hanci aka bar shi to mala akwai wanda basu fahimci akwai wanda basu fahimci okay akwai wanda basu fahimci bayanin da kai saboda an fara yadawa ka ce ba komai in mutun ya bada cin hanci ni nan nayi musu da wani akan haka bai fahimce ka ba amma wannan da gaske ne kuwa haka ne aina ga kaman bayanan da aka yi lokacin sai na kan ba ai wani bayanin da ba haka ba kuma ba wai ni ne nayi bayani ba hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗi cewa la'anallahu rashi wal murtashi kuma ina ga bayani akai kawai kai tsaye da wanda saboda yanayin yanda ake rayuwa a ƙasar nan in mutum ya zo neman aiki sai ga an ce sai ya bada dubu kaza ko miliyan kaza ko kaza kafin a bashi aiki bada cin hanci wannan haramun ne karɓa haramun ne har ma aka yi bayani da wanda ya rubuta da wanda yake nan da wanda sannan kuma duka wannan akwai wanda bai fahimta ba kuwa yawa sai wallahu alam ko da kidama za iya da ke mutane akwai da yawa sannan kuma masu dauka suna yadawa duniya kaga ba mamaki wani bai fahimta ba to wallahi adam yanzu ya za a yi abuna ma'ana ƙara bayani ne ko a ce mai ai bayanin yanda aka yi shi wancan din dai shine bare insha Allah ta'ala haramci ne kawai wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa ita ce mace ce take haila ko al'ada sai ya tafi bayan kwana uku sai ya dawo kuma sai ta ga jinin ba irin wanda ta saba gani ba shin za ta ci gaba da azumi ko kuma sai ya tsaya wannan duka akwai dake ba wannan darasin bane an yi magana akan abin da ya shafi irin waɗannan jini idan har mace ta indai ba irin wanda ya saba zuwa mata bane ya nuna kenan ba al'ada bane sai ta kirga kwanakin al'adanta kawai shine na al'ada abin da yazo ya karu a kai shikenan kawai sai ta tsallake ta ci gaba da ibada ta ci gaba da azumi saboda jinin ya bambanta da jinin ta na al'ada don haka ya zama to ba al'ada ba za ta ci gaba da sallah da azumi a ta nemi magani ko kuma ta je asibiti a tabbatar da matsayin wannan jini wallahu a'lam wannan shi ma bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce meye gaskiyan kafin ya rubuta da ce don Allah wannan ba sai an rinka rubuta wai don Allah wasu za ka ga suna rubuta irin wannan kamar suna magana a inda suka zaba zama su yi hira ba bukatan sai ka ce don Allah kaza da kawai menene gaskiyan cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu da umar ya ce radiyallahu anhu ma wai suna shan ruwa sai bayan sallan magariba wai da gaske akwai hadithi a muwatta malik ko dai ƙarya ne wai suna shan ruwa sai bayan magariba mana in an kai azumi ko kuma in an kai azumi ba sa shan ruwa kenan ba sa shan ruwa sai bayan magariba sai an yi sallan magariba sannan su sha ruwa ai su suke tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana idan aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-sa'i kawai da zarar rana ta bari shikenan kuma wa min as-sunnati ta'dilul fitr wa ta'khirus suhur yana daga sunna gaggauta bude baki da kuma jinkirta suhur wannan duk su kuma sun fi kowa kokarin himmar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda akwai hadisi a muwatta wanda yayi wani bayani ban sani ba wata kila ko wani bayani ne wanda ya shafi mutum ko bai fahimci bayanin ba in akwai kenan amma hadisi da ni ban san wani hadisi a muwatta wanda yace Abubakar da Umar radiyallahu anhuma ba sa shan ruwa sai bayan magariba ni ban san wannan wallahu alam saboda haka cewa da yi kuma a muwatta malik ko dai ƙarya ne wannan ba lafazi da ya dace ba yawa ko dai ba haka bane cewa za ka yi ko dai ba haka bane don haka ni ban sani ba ban san wani hadisi da ya faɗi haka ba amma na san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da rana ta faɗi sai a sha ruwa lokacin iftar kenan wallahu a'lam za mu ci gaba da karatu insha Allah cikin suratul kafi aya ta 103 muna fatan Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul hal nunabbi'ukum بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء
Allah subhanahu wa ta'ala ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin mu ba ku labari ga waɗanda suke sune mafi asaran aiki wanda yayi aiki yayi asararre a cikin aikin sa a ranar tashin alkiyama wane ne wannan kuna so ku sani mu ba ku labarin sa in ba ku san shi ba alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune waɗanda aikin su ya zama batacce a rayuwar duniya aikin bata suke yi aikin da suke yi babu dalili babu hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu hujja daga alqur'ani balle daga sunnarsa sallallahu alaihi wasallam amma wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma su kuma suna sakankancewa suna ganin zaton cewa aikin da suke yi shine mai kyau kaga wannan hatsari kenan mutum yana mummuna aiki kuma ya dauka shi shine daidai mafi hatsarin abun da yafi tafiya ga wannan shine bid'a a addini wanda duk yace bari yayi wani abu babu tasiri daga alqur'ani aya ta faɗa babu bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace shi addini yake dukkan magabata ba su taba cewa lalle wannan addini bane ko kuma wasu magabata ne kawai suka tafi waɗanda suke son rai ko suke zaben son rai ko suka zabi ai musu wani abu daban suka dau haƙƙin Allah suka dora wa kansu ko kuma kawai mutun yace wannan abun shine daidai kuma ibada ce yana yi ƙarfi da yaji gani yake ba wanda yake yin ibada sai shi alhali ba shi da wani dalili akan abin da yake yi wannan babu wanda ya kai shi asara shi yasa ba a buƙatan kirkiro abu a sashi a addini duk abin da aka ce addini to menene a ina dalili da yake nuna cewa addini ne sai a ce Qur'ani ya ce kaza aya kaza ta ce kaza ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko magabata sahabbai haka suka fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sune addini addinu qala Allahu qala rasulu addini shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in aka koma tunani ko son rai ko kuma a ganin mutum duk wannan ba addini bane abunda rai ya raya wa mutum wannan hankali ne hankali kuma yana da gazawa wani hankali ya zarce wani ko da ko ya samu cika ta wani bangare to yana da gazawa ta wasu bangare amma ya kace nassi ne yace ayi kaza shikenan ko an san hikimar ko ba a san hikiman ba ko an gane ko ba a gane ba in dai nassi ne alqur'ani ko sunna tace ayi kaza to wannan shine addini to yawanci wanda za a ga ya fada cikin bata ko kuma tabbas cikin bata yake amma shi yana ga kawai akan daidai yake to yawanci wanda yafi wannan shine wanda yake kirkiro abu ya jingira ga addini bid'a ke duk wanda yake bid'a shine daidai da wannan aya alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a saboda shi yana ga kawai bal ma wani sa'i wanda yake kirkiro bid'a ya sa addini gani yake ma duk wanda bai yi abun da yake kai ba ma shine batacce to kaga wannan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya ke amma wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna duk ibada din mutun zai yi ta ya neme ta ta hanyar koyarwan alqur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata waɗanda aka tabbata lalle waɗannan su ne masana addini masu aiki wa addini har suka bar duniya ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim waɗanda suke kirkiro aiki su jingina ga addini ko su jingina ga Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda kafaru bi ayati rabbihim suka kafirce wa ayoyin ubangijinsu waliqa'ihi suka kafirce wa haduwa da Allah ranar tashin alkiyama Allah ta fahibat a'maluhum daga ayyukansu suka zama batattu duk aikin da suka yi baya karbowa gurin Allah fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsayar musu wani ma'auni ba ranar tashin alkiyama malamai suka ce za a ga mutun yazo ana ganin sa cikakke zai yi nauyi amma an auna shi a skeli sai zama fafalolo ba shi da nauyi gashi da girma gashi da tsayi gashi da kaza ma'ana ga mutun nan yana abu kaman ibada yake yi ya haƙiƙance ibada yake yi amma in an zo aka ce ina aikin yake waye ce ayi wannan aikin ina kame kame ne kawai ra'ayi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad wanda duk ya kirkiro abu ya jingina cikin wannan al'amari namu na addini abunda baya cikin addini ganin tunanin sa ne kawai ya kawo shi ko jama'a suka taru suka yi tunanin suka ga ya kamata ya zama kuma alhali baya cikin addini fa huwa rad abu da yawa suna iya faruwa sai kaga gungun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke kewaye da shi duk abin da aka ce alkhairi ne Allah yana so sun yi kokarin yi ba sa tsallakewa komai gangantar sa sannan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar su kadan ne suka rasu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su haka suka rayu suna gudanar da abin da ya bar su akai sai ka samu an kirkiro wani abu a kwanakwanan nan ana yin sa da sunan addini in aka ce sahabbai sun yi sai ce ba su yi ba to wanda ya kirkiro a yanzu bayan sahabbai gyara yake so yi wa sahabbai ko ko sun boye ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu sun boye in ya koya musu ina gurin da ya nuna ya koya musu in ko bai koya musu ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya boye aka gano yanzu in ko ba boyewa yayi ba ilimin sa ne bai kai ga wannan ba ko ko bai gane wannan alherin ba to duk irin waɗannan abubuwan duk abin da mutum zai yi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko jama'a za su taru su yi alhali gungun sahabbai ba su yi ba da sunan addini mutum ya ji tsoron Allah kar mutum ya ce a to ai yanzu in muka daina yi to su wane sun ci nasara kenan a kanmu a kar ka tuna wannan mutum kawai tuna Allah da tsayuwa a gaban Allah su wane su ci nasara ko kar su ci nasara wannan ba su aka halice ka don ka yi aiki domin su aiki ake domin Allah akwai waɗanda zaka ga suna yin wasu abu sun ki su bari ne kawai saboda in an ce sun bari to su wane sun ci nasara don haka suka ki bari wasu sun rabu sun ki su haɗu ne kawai saboda in an ce sun haɗu to su wane ne za su rike mukamai su sun ki su haɗu duk irin wannan yana kawowa sai kaga mutum ya gwammace ya tafi a rabe ya je ya haɗu da Allah a haka addinin Allah ana so ne kawai a duba menene Allah ya yarda da shi mutum ne ko mutum ɗaya ne ya tsaya akan abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine umma amma duk taron jama'a in dai sun kaucewa abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa suka kaucewa abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akai sun faɗa cikin bata shi yasa Allah subhanahu wataala da nan yace fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna daidai da fadin sa cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura zamu dauko duk abin da suka yi na aiki ga tarin aiki amma kuma babu wanda yace ayi ba haka Allah yace ayi ba ko kuma ga tarin aikin Allah ya ce ayi amma ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba domin shine Allah ya aika don ya koya wa mutane yadda za a yi aiki sai mutane suka yi sabanin yanda yake ba su da lada a gurin Allah aiki kafin ya zama karbabbe a gurin Allah sai ya zamanto an yi shi domin Allah kuma sai ya zamanto an yi shi bisa tsarin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zama ba haka ba to kar a yi tsammanin lada a gurin Allah shi yasa wa qadimna ila ma amilu min amalin aiki sun yi shi gashi nan taru guda amma Allah ya ce sai mu mai da shi faj'alnahu haba'an mansura
sai mu sanya shi ya zaman to kura kura mansuran shine kuran da in rana ta hasko ta kofa ake ganin wasu abubuwa suna rawa inda zaka ce zaka tara su ba zaka gani ba a hannunka wannan shine haba'an mansura Allah ya kiyaye mu zaka duk aiki da mutun zai yi ya tabbata yayi shi bisa umarni na Allah subhanahu wataala kuma da Allah yayi umarni sai mutun yayi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar in kuma magana ne ya dauke shi yadda alqur'ani ya fada ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada bisa fahimtar magabata sahabbai haka suka fahimce shi tabi'ai haka suka fahimci abun tabi'ut tabi'ina har yazo zuwa ga karnin da muke rayuwa amma wanda duk ya dau abu wata fahimta daban ya zama sabanin addinin Allah Allah ya kiyaye Allah ce zalika jaza'uhum jahannam wannan shine sakamakon su jahannama bima kafaru bi sababi ma kafaru saboda dalilin kafircewar su da ayoyin Allah ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa sun riki ayoyina wa rusuli da manzannina huzwan abun izgili don in ba rikan ayoyin Allah abun izgili ba babu dalilin da zai sa mutum ya kirkiro abu da ka ko wani ya kirkiro masa ya haƙiƙance cewa wannan da shi yake so ya haɗu da Allah ya to ina manzanni ina aikin da manzanni suka ce yayi ya za a sa wani a gabatar da koyarwar wani sama da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma a samu tayi karo da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kenan an riki manzon Allah abun izgili in dai akwai wanda zai faɗi magana a dauta sa a manta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yana gaya wa mutane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya mana su ko suna cewa amma kuma fa Abubakar da Umar kuma su haka suka ce yace aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna li qala Abubakar wa Umar ina ce muku manzon Allah yace kuna ce mu Abubakar da Umar sun ce in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko duk duniya tun daga kan dukkan waɗanda suke sahabbai har zuwa duniya wanda za a haifa na ƙarshe duk su taru akan bangare guda su ce kaza yayi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta su za a jefar a dauta manzo sallallahu alaihi wasallam shi ba a goga maganar sa da ta wani in dai ta wani tayi karo da ta sa sai a jefar da waccan kawai shi yasa dukkan manya-manyan malamai a immatul arba'a magabatan nan suka ce in kai karo da hadisi wanda ya inganta sai ka samu yayi sabani da magana ta da na fada wajen fatawa to ni kam ina cikin kabari na na yadda da wannan hadisin da ka gani na bar waccan maganar tawa in kai kace kai maganar imamu wane zaka bi daga cikin a'imma ce imamu Abu Hanifa ya ce kaza ko imamu Malik ya ce kaza ko imamu Shafi'i ya ce kaza ko imamu Ahmad ibn Hanbal su suka ce in dai hadisi ya inganta yayi karo magana su tai karo da wannan hadisin suka ce sun bar sun janye wannan maganar tasu sun koma hadisin da kai ka gani bayan su ba sa rayi yawa suna cikin kabarin su sun kubuta da izinin Allah ashe ma'ana kenan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da ita Imam Malik yace kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutra duk wani mutum da ka gani a duniya ana iya karban maganar sa ana iya kyale ta illa sahibu hadhal qabr ya nuni zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai wancan mai ma'abucin wannan kabari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba a wasa da abun da yake sunna a kawo wani abu wanda ba shi da asali a cikin addini a ce kuma shine addini abubuwa dewa an mai da su addini a zamanin bayan nan suka fara idan ka tambayi wani dattijo a zamanin ku ana yin kaza zai ce maka mu zamanin mu ba a yin kaza wani ko zai ce a zamanin ku kuna kaza a garin nan kun san ana yin kaza zai ce a'a ba a sani ba wani sai zaka ga ko don kwadayin abun duniya a kirkiro wasu abubuwa a yi wa gwamnati barazana gwamnatocin yanzu kuma gwamnatoci ne na siyasa duk inda jama'a za su ce sun juya musu baya gwamnatoci ba sa so saboda haka idan suka ce to abu kazan mun nan akwai budget kaza saboda haka dole gwamnati ta kawo tallafinta shikenan in gwamnati ta bada dumbin kuɗi to daga nan kawai wannan bidiyar ba za a taɓa daina ta ba saboda wannan kuɗi ne take bayarwa to duk irin wayannan abubuwa harkar mu ta zamanto harka ce kawai ta tunanin abinda za a samu a duniya ko kuma ta tunanin ba wa suwa ne haushi ko kuma ta tunanin ta ina ne za mu karfafa kanmu mu ware kanmu daga suwa ne a san cewa mu ma mu ne su kuma daban ne duk wayannan ba shine addini ba addini kawai me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ya ji haushi, wane bai ji haushi ba, wane ya yi murna, a'a ya ji haushi, wane ya bada kuɗi, wane bai bada kuɗi ba, duk wannan ba shi bane. In an ce addini to ayi shi domin Allah, Allah ya bamu ikon. Saboda haka waɗannan abubuwa da yawa suna daga cikin abubuwan da suka samu cikin hatsari a rayuwa. Mu muka kirkiro hatsarin da kanmu muka sawa kanmu. Haka ake cikin rayuwa mai wahala, ake cikin rayuwa ta rashin aminci, ake cikin rayuwa wata iri. An kaucewa tsarin Allah, an dau tsarin mutane, tsarin da muka tsara wa kanmu muka fifita shi akan tsarin Allah subhanahu wataala da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ko al'umma ta wayi gari haka, dole ta gabun da bata so ta bangarori daban-daban, sai dai kawai Allah ya kiyaye. A daidai wannan lokaci ina ga ajiya da muna bayani, ko da ni ina bayani, na yi magana a maganan cin hanci da rashawa, musamman lokacin da ya ce mamakkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma. Da muna maganan yanda ƙasa take, da yanda ake cin hanci da rashawa, har na kawo maganan cewa za ka ga mutum ya zauna a office official cardin, in ya zo tafiya kuma ko ya tafi da ita ko kuma ya doshi zai gama a siyo sabuwar mota sannan kuma ya tafi da ita. To wannan bayan na faɗi wannan da muka fita waje, sai Dr. Yusuf yake cewa amma wannan fa yana ga kaman doka ta tabbatar. Ma'ana doka tana iya ta halattar da wannan. To amma yace ayi bincike. To gaskiya sai na yi ta bincike da kiran wasu lauyoyi daban-daban haka a yau domin tabbatar da menene haƙiƙanin lamari. To saboda haka dai iftalafan lauyoyi a cikin abubuwa din. Amma mafi rinjayen abin da suka tafi shine cewa idan mutum, in dai kamfanin da mutum yake aiki din, ko kuma institution da mutum yake aiki, ko agency da mutum yake aiki, ko parastatal, idan muka buga misali da jami'a, in mahukuntan da suke kula da jami'ar suka yadda, kamar misali a jami'a council na jami'a wadda ita ce take wakiltan visitor na jami'a, yawa idan ta yadda cewa duk wanda ya rike jami'a ko ya rike guri kaza ko ya rike guri kaza, in akwai mota a gurin, in ya gama tenuwansa an bashi wannan motar, ko kuma za a sauƙaƙa kudinta ya saya. Ce wannan yawanci shine abun da policy na guri, idan ya zamanto haka shikenan, a ka'idar su na lauyoyi shikenan, tabbas haka ne ya halatta. To wato magana da nayi ta zamanto kenan, nayi ruwan abuna, nayi gama gari. To idan dai har ma'aikata, mahukuntan ma'aikatar, ko kuma wato mahukuntan ma'aikatan sun zartar da cewa lallai in mutum ya gama aiki za a sayar masa da motarsa, ko za a sayar masa da kaya kaza da kaya kaza da ya amfani da su, to shikenan. Har wani daga cikin lauyoyin yana cewa saboda a ka'ida value din mota an ce wai shekara hudu ne, to yawanci tenuwan aiki kuma yawanci shekara hudu ne, ko shekara biyu a sake renewing ya zama shekara hudu, ko kuma shekara hudu ko shekara biyar ko makamantan haka, ko shekara hudu a sake wasu shekara hudu, takwas kenan. To in shekara hudu ne, in an ce value mota din yana raguwa ko kuma ya sauka daga shekara hudu, sai aka ce an yadda, in ƙasa ne gaba ɗaya aka ce dokar ƙasa din ta yadda a sayarwa wanda ya mallaki ko kuma ya mulki ƙasa din, ko ya rike mukami kaza, an yadda masa, shikenan wannan ya zama halaliyarsa. Saboda haka sabanin yanda ni a cikin bayanaina ya nuna ba halal bane a bayanaina. To yanzu na sauka daga wancan bayanin, yau na dawo yadda doka ta shirya cewa idan har wato guri ya yadda cewa wannan abun a sayarwa wane da kuɗi arha, ko kuma a'a an yadda cewa abun nan. Ɗaya daga cikin lauyoyin da nake tambaya yace yanzu shi motar sama da yayi retire, gurin aikin nasa su suka sauko da kuɗinta sannan kuma suka bashi. To amma ko daga baya wani lauya kuma daga cikin lauyoyin shi kuma yace shi kuma gwargwadon bincikensa ga rules na civil service na ƙasa bai nuna cewa in mutum ya gama aiki kawai ya tafi da mota ba, amma ya yadda da maganar auctioning, wato ma'ana a sauƙaƙa kuɗin abun a bayar, har ya kawo bayanai da gwamnatocin da suka gabata, wato don ya ce mu in saurare shi kaɗan. sai na dan saurare shi sai ya turo text message. Text message insa yace assalamu alaikum, I have checked what to the public menene the public service rules yawa and other related what to laws, and I have not seen where public officers are allowed to go with their cars, that's vehicles. Daga baya kuma sai yace during President Buhari's tenure, even ministers were prevented from going with their vehicles. Said they just find a way to retain their cars, but there is no law or government policy to back it up. Say associated to the best of my knowledge. To tunda yace to the best of his knowledge ne, to sai muka dauko na wayin lawayoyin daban kuma ɗaya lawayan kuma wani lawaya kuma daga cikin lawayoyin shi kuma san fasara aya ne kuma dole a daidaita abubuwa yawa kar a tafi akan abun da ba haka ba a ka'ida ta dokoki su kuma lawayoyi su ne masana dokoki to ɗaya lawayan shi kuma yace akwai gwamnatoci daban-daban da kuma policy na gwamnatoci daban-daban yace ko a jihar Gombe akwai policies daban-daban akwai waɗanda suka tafi akan tsari kaza da tsari kaza da tsari kaza ma'ana akwai waɗanda suka zabi su sayawa waɗanda suke rike da mukamai ababen hawa a matsayin ababen hawan na waɗanda suke rike da mukamen ne a rinka diba a salarin su da sun gama aikin su motar ta zama tasu to shi kuma yace akwai kuma implications a game da wannan a sanin su na lauyoyi ya faɗi abubuwan da ya faɗa wanda ina ga ba bukatun shi sai an faɗe shi sannan yace in dai policy na gwamnati ne yace sai dai kasa dai ta kai inda ta kai a hanyoyi daban-daban da ake bi wani sai ayi abun don a handame wani sai kuma ayi abun da gaske to ya in an yi abu da kyakkyawan manufa shikenan falilillahi alhamdu alal aqalla dai mu sani cewa in dai doka ta yadda ta gurin aikin da mutun yake aiki cewa ya tafi da motarsa ko ai auctioning masa wato to wannan ya halatta so saboda haka wannan shine abun da muka tafi akan rashin halaccin sa ajiya kuma dama ba wai mun tafi akan rashin halaccin sa ne don cikakken ilimi da muke da shi a wannan bangare ba amma yanzu tunda mun samu cikakken ilimi da bayani to alhamdulillahi har na buga misali da shugaban kasa shi wanda ya sauka din kenan wannan ba bukatan sai na buga bayani buga misali da kawo sunan kowa ya riga ya san shi wannan kuma shi na dauke shi kawai kuskure ne ko abun da ya daidai ne ko ba daidai bane wannan shi na dauke shi kuskure ne saboda yawanci buga misali da wani mutum ba sahabi ba ba abun da ba za ka iya kuskure za ka iya daidai kuma kuskuren ya fi yawa yawa don musamman a Najeriyance yadda muke to amma dai in yayi daidai falilillahi alhamdu in yayi kuskure Allah ya yafe mana gaba daya to wancan fadan kawai nayi kuskure ba safai muka saba fada ba a cikin guraren tafsiri yawanci tafsiri in kana so yayi dadi kawai fadi qala Allahu qala rasuluhu sai yafi sauki amma da zaran ka dauko labarin ku na kuya ku ko kai kanka ko labarin ku na kuya ku daga nan kawai zaka ji abun kai da kanka ma ka san kun fita alayi to Allah ya yafe mana to shi yasa yanzu kawai mu dawo ayoyin mu huta assalamu alaikum rawdu so wancan abun da na fada jiya gaskiya sun yi abun nan wannan shine clarification ina ga kusan an fahimta yawa so in an ga mutun ya tafi da mota matikar ma'aikatan ta yadda shikenan kawai mota ta zama halal gare shi yawa na sauka daga abun da na faɗa jiya wallahi ta'ala ala masha Allah now
innal ladina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula qali فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما كأنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihat, bayan ya faɗi nau'in kafirai da abun da ya tanada musu na azaba saboda irin ayyukan su da ya bayyana, to sai don ya kwantarwa muminai hankali sai ya ce innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, wa amilus salihat, suka yi aiki na ƙwarai, kullun al iman wal amalus salih. Mutum kada ya dauka cewa shi kawai zai tsaya ba aiki, kamar irin yan qadariya da ƴan murji'a da kawai za su zauna su sake jiki kawai shikenan, ai wai imani a zuciya yake ko suna da imanin koyaya ko makamantin sa, a'a, al iman wal amalus salih, kai mutun yayi imani sannan duk inda aiki yake na ƙwarai yayi iya iyawarsa, gurgudun karuwar imani, gurgudun yawan aiki, gurgudun karuwar imani. Don haka Allah ya ce innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi aiki na ƙwarai, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, to aljannar firdausi ita ce masaukin su, Allah ya sa mu cikin ta. Aljannar firdausi ita ce mabubbugan dukkan ni'imomin aljanna, ni'imomin aljanna gaba daya, da kogunan ruwa da madara da zuma da siga da nono da ko ina, yana da giya, yana bubbugowa ne daga asalin jannatul firdausi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in za ku roƙi Allah aljanna, ku roƙe shi jannatul firdausi al'ala, ku roƙe shi aljannar firdausi, sai Allah ka samu a cikin firdausi. Allah subhanahu wataala ya samu cikin firdausi da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu da kakanninmu gaba daya da bayin Allah musulmai. Don haka kullum in mutum zai roƙi aljanna, to ya roƙi firdausi. Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan bayin Allah da suka yi imani da aiki na ƙwarai, aljannar firdausi ita ce masaukinsu, Allah ya samu ciki. Khalidina fiha, za su dawwama a cikin aljannar firdaus. Allah ya ce la yabghuna anha hiwala, ba sa neman kaura daga gidan aljanna. Inda sun shiga cikin ta, komin dadewa, duk dadewa. Kaga a duniya idan mutum ya dade, ya dade a gidansa. In mai kudi ne, gidan ya gama ginuwa, can kawai sai ya ce wannan karen ya kamata a canja fenti. Wai so wai gidan ya kara kala. Wani sai a canja juya gidan, wani sai kuma imu ya dade ya samu hali sai ya gina wani gida, sai ya kaura daga inda yake koma wani gida, wato ya samu karin wadatar da za ta iya sa ya zauna a gidan da yake sama da inda yake zaune. To amma jannatul firdaus la yabghuna anha hiwala, duk wani tunanin wai aje wani gida ina baya zuwa zuciyarsu, ya sun wadatu kai domin kullun ni'imar karuwa take a gidan. To tayi na ko mutun zai nemi aje wani guri. Allah ya ce wannan shine makomar, Allah ya samu a cikin ta. Allah ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kaga ya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, in mun kara in mun tuna tun farkon suran har kusa kusan nan kwanan nan, mun san cewa mun karanta a baya cewa mushrikai sun je gurin ahlul kitab, suna so a gaya musu me da me za su tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam don su kure shi, kuma don su tabbatar shi da gaske annabin Allah ne. To wannan shine Allah subhanahu wataala yake cewa qul, kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dai bayani suke so daga Allah, duk abin da suke jin za su tambaya su tambaya. In dai bayani ne, Allah zai musu bayani, ya ƙara musu bayani, ya ƙara musu bayani, don su san cewa bayanin Allah na gaskiya baya ƙarewa, duk maganganun Allah kuma cike suke da gaskiya da adalci. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, ubangiji kalmominsa cike suke da gaskiya da kuma adalci. Yanzu da mutum zai zo yana magana da gaskiya da adalci, in zai ini ya kwana yana yi, ba wanda zai gaji. Abin da yasa muke taruwa anan mu zauna, ba mu tashi mun watse ba, saboda Qur'ani muke fassarawa. Muna koma wani labari, yanzu da an koma wani labari, an jima kadan zaka ga nan ba kowa. Ba abun da za a zo a zauna anan, jiya a zo, tun watan nan tun farkon wata ake zuwa kullun wani bai zo ba hankalin sa baya kwanciya wallahi don qur'ani ake karantawa saboda haka tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala yanzu idan aka ce a koma labarin wani abu to wani ko kudi za a bashi Allah ba zai zo ba abun da zai kawo shi don ya wadatu da kudin da yake da shi don ya san ya zo bata lokaci ne kawai yana da kudi amma da ke ayan qur'ani ake fada sai kaga yazo ya zauna gobe ma ya dawo ya zauna saboda me wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala to shine Allah yace ka ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi da a ce duk kogi na duniya duk ruwan duniya dinna a ƙara ninka shi da ruwa kaman sa don wai ubangiji ya rinka magana ana rubutawa a yanka alƙaluma yana magana ana rubutawa yana magana ana rubutawa a dosano ruwan an ƙara ninka ruwan duniya fa misalin sa yana dosanowa ana rubutawa yana fada ana rubutawa lanafidal bahru duk kogin duniya za su kare qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau ji'na bi mithlihi madada koda mun kara karfafa ruwan duniyan da misalin wani ruwan irin misalin sa mu kara akan wanda yake nan a raye a rinka Allah yana fada ana rubutawa zai kare ruwan sai ya kare kalmomin Allah ba su kare ba to saboda haka don suna jin za su tambaye ka su je su shiryo duk tambayoyin da suke ji Allah zai gaya maka wannan shine kamar yadda Allah subhanahu wataala yake fadi wa qul law kana menene walau annama fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah walau annama fil ardi min shajaratin Allah ce da a ce duk abun da yake doron kasa na bishiya aqlamun a fito da alqaluma kaga min shajaratin sai shi kawo shi mufrad aqlamun sai kawo shi jam'i don ya baka ma'anar da yake so ya baka walau annama fil ardi min shajaratin da a ce duk abun da yake doron kasa na bishiya aqlamun ma'ana ba kowace bishiya ta zama alqalami ba shine hikimar cikin min shajaratin aka kawo shi mufrad aqlamun aka kawo shi jam'i ma'ana kowace bishiya daya a samar da alqaluma a jikin tsinkenta ya zama alqalami ganyenta ya zama alqalami duk ganyayen su zama alqaluma daban-daban tsinken jikinta ya zama alqaluma ressanta ya zama alqaluma a samu mutane da mala'iku da aljanu kowa ya rike alqalamin gwanaye cikin rubutu Allah ya rinka fada ana rubutawa Allah ya rinka fada ana rubutawa duk waɗannan alqaluman jikin bishiyoyin sai sun kare ruwan kuma ya ƙara karewa duk gaba ɗaya ya kare ruwan duniya walau ji'na bi mithlihi madada kai menene walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin aninka shi sau bakwai ana fada ana rubutawa kowace bishiya ɗaya a samu alqaluma daban-daban ana rubutawa Allah yana fada Allah subhanahu wata'ala yace duk wa'innan alqaluma din da ruwan duniya dinnan sai sun kare ubangiji kalmar sa ba su kare ba wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba to wannan shine anan ma Allah subhanahu wataala ya fadi qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada abu nabiyu wato wannan yake nuna Allah subhanahu wataala shi ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san abin da suke tambayan sa su gane cewa lalle manzon Allah manzo ne na gaskiya kuma sannan yana karban wahayi ne daga gurin Allah abu na biyu sai Allah ya ce qul ka ce da su innama ana basharun mithlukum ni fa mutun ne misalin ban san gaibi ba innama ana basharun mithlukum ni mutun ne misalin kuma bani da ilimin abunda bana nan akai bani da wannan ilimin innama ana basharun mithlukum ni mutun ne misalin kawai bambanci yuha ilayya ana mun wahayi ne kawai don haka ni mutun ne misalin ku kar ku dauka wasu abubuwa ne suka sa na ba ku ansan abunda bana nan akai a innama ana basharun mithlukum ni ma mutun ne kaman ku wanda duk cikin ku baya nan akai abu bai sai bada labarin abun ba to don haka innama ana basharun mithlukum ni ma mutun ne misalin ku amma ina da bambanci da ku. Yuha ilayya, ana mun wahayi zuwa gare ni. Babban abun da Allah yake mun wahayin sa zuwa gare ni, in annama ilahukum ilahu wahid, cewa abun bautan ku shine abun bauta guda ɗaya, shine Allah. Ma'ana duk wannan abun da na baku na ilimi wanda bana nan aka yi, kuka mun tambayoyi don ku kure ni, amma Allah ya sanar da ni su ta hanyar wahayi. Allah ya sanar da ni abun da yasa ya sanar da ni, don ku gane cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah. Don haka ku taru gaba ɗaya mu haɗu mu bautawa Allah shi kadai, shine abun da Allah yake faɗa. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, wanda duk yake so ya haɗu da Ubangiji lafiya, faly'amal 'amalan salih, to yayi aiki aiki na ƙwarai. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kar ya yadda ya hada Ubangiji da wani cikin ibada duk yadda za a yi. Wannan gabar magana kuma, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, shine al-ikhlas wal mutaba'a. Faly'amal 'amalan salihan, yayi aiki aiki na ƙwarai. Wani aiki ne za a ce masa na ƙwarai? Aikin da aka yi shi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk aikin da aka yi shi bisa tunani kawai, ko an ga jama'a suna yi shikenan kawai sai aka yi shi, kuma jama'ar sai aka yi rashin sa'a, ba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suke yi ba, kawai sai mutum kuma yazo yana koyi da su, su ko suna koyar da mutum abinda sabanin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aikin ba na ƙwarai bane. Ko an shekara nawa ana yin sa, babu lada a gurin Allah. Allah ma baya karban sa. Don haka faly'amal 'amalan salihan, shine mutun yayi aiki aiki na ƙwarai, shine wanda ya zamanto a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hau minbarin sa ya koya wa sahabbai yadda ake yin sallah. Sahabbai sun ci gaba da koya wa sahabbai da tabi'ai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala, suka sifanta musu. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin sai da suka koya wa mutane yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fita da kansa ya koya wa mutane yadda ake yin aikin hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya yanka dabba da kansa ya koya wa mutane yadda ake yin lahiya da abun da za a faɗa in za a yanka dabba. Duka wannan don me? Don ai koyi da shi. Don haka aiki baya zama na ƙwarai sai ya zamanto yayi muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ake ce masa al-amalus salih. Amma duk aikin da bai yi muwafaka da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, bai zama al-amalus salih ba, ba aiki na ƙwarai bane shi. Saboda haka yace faman kana yarju liqa'a rabbihi, wanda bai yake so ya hadu da Ubangiji lafiya kuma ya samu lada a gurin Allah, to faly'amal 'amalan salihan. Sannan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, aikin ya zamanto yayi shi domin Allah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ba umarce su wafate su bautawa Allah shi kadai, suna masu kebe ibadar su ga Allah, niyyar ta zamanto domin Allah. Allah subhanahu wataala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga gare shi, ana aghna shuraka'i 'ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bayyana, ana aghna shuraka'i ani shirk, ni ne mafi wadatuwan waɗanda aka yi ta aka hada su tarayya. Sau da yawa zaka hada mutane a ce musu abu kaza su raba, to Allah in an hada shi da wani cikin ibada to shi ya wadatu, ya bar wancan. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka, saboda Allah yana kishin a hada shi da wani. Allah subhanahu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Sa'ad, lokacin da Sa'ad ya zamanto mai kishi, ya dauko matarsa, an daura masa aure daga bayan garin Madina, ya dauko matar akan raƙumi aka shigo da ita. Da aka shigo da ita garin Madina, tana shiga gida sai ta wannan raƙumin a soke, kar wani namiji ya hau bayan raƙumin saboda matarsa ta hau. Yana kishin wani namiji ya hau bayan raƙumi, ba kaman kai ka dau matarka ka kai ta asibiti ko ka kai ta anguwa kana aje ta kuma sai ga abokinka ya ce kai kuma hau mu ta bi. To shi Sa'ad baya wannan. Yau ya je ya aje matarsa ya ce to wannan raƙumin sai a soke shi a raba nama, saboda mai kar wani namiji ya hau bayan raƙumin tunda matarsa ta taba hawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ra'aytum ghiyarata Sa'ad, kun ga kishi irin na Sa'ad? Suka ce eh. Ya ce la'ana aghyaru minhu, wallahi na fi shi kishi, wallahu aghyaru minni, Allah kuma ya fi ni kishi. Sai ga wani solobiyo ya ce shi ni haba ta je kawai, tunda kwalik ɗinta ne zai iya kawo ta gida in sun tashi a aiki. wai kwalikinta ne a office in sun tashi a aiki ya goyo ta a kasiyarsa ya zo ya ajiye ta a gida kuma da safe ma in zai wuce gurin aiki ya zo kawai in ya same shi a waje ya ce ta shirya ne ya ce bari gaya mata ta shirya akwai wanda yake haka tabbas ba wai musamman tunda mai yayi tsada yanzu kaga wannan da shi da wato wanda duk baya kishi akan matarsa imaninsa bai da yawa akwai rauni a imaninsa cikan imani ne kishi akan mata wata matar kuma ita mata da kishi akan mijinta wai tana jin haushin mijinta ya cika kishi wai gani na yi kawai da wane kuma tare muke aiki a office wai daga ganin ni shirye sai ransa ya baci wai tana fadan haka shi kon ya in solobiyar to ki hakuri ba za a sake ba Allah ya sauke to wayna abubuwa kai maza'in da suke Sa'ad ibn Ubadah radiyallahu ta'ala yace la ra'aytu ghayrata Sa'ad yace la ana aghyaru minhu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi kishin sunna ce la ana aghyaru minhu yace ni na fi shi kishi wallahu aghyaru minni Allah kuma ya fi ni kishi saboda haka ga abubuwa abuna in za Allah subhanahu wa ta'ala baya so hada shi da wani ai ba abun da yake zalunci a cewa an hada Allah da wani cikin bauta yaya zai halicci mutum ba tare da ya shawarci kowa ba ya bashi komai ya ni'imta shi ya yi masa komai amma kuma yazo ya dau haƙƙinsa ya ba wani wannan ba zaluncin da yake wannan to shi yasa Allah baya karban aiki malamai suka ce akwai riwayoyin hadisi da yawa Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambace su karkashin wannan ayoyin wasu malamai suka ce basu inganta ba wasu suka ce dha'ifai ne wasu suka ce akwai garaba a ciki wasu suka ce akwai nakara da makamantansu amma akwai wanda suka inganta shine ayin riya yin aiki domin wani ya yaba ko ya kushe ko wani ya abunan yana daga cikin abubuwa duk abin da za a yi shi ibada kar ka yi wa wasu ka yi wa kanka misali mutum ne sai sa kaset an sha yawan misali da irin wannan sai sa kaset a masallaci don wasu su ji a anguwarsu ba don su ji su amfanu da alkhairin ciki ba a ya bada haushi kawai ya sa kaset ya sa lasfika ya koma gida ya kwanta wannan me da a ce wani alkhairi ne yake so wa'ensu su ji to ya je ba su mana suna nitsa a gida su ji akwai abubuwa da yawa wanda ba mun ce wani ya yi riya ba amma dai a ji tsoron Allah a kiyaye a yi taka tsantsan duk ibada kar ka bar wani ya shiga in ka ji riya za ta shiga to ka san yadda za ka yi ka rinka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da ikhlasi domin in ba ikhlasi ba ruwan Allah da aikin shi yasa magabata suke ɓoye aikinsu mutum zai yi azumi sai ya yi shekaru yana azumi iyalinsa ba ta sani ba in ta kawo abinci yana zagayawa yana zagayawa ya dau abincin kaman ya fitar da shi waje saboda abokanai su abunan shikenan kawai sai ya je ya bawa mabukata a zo a ci shi bai ci abincin ba ya dawo da kwano shikenan da magariba ba za ta ga ya zo ya shirya yana ta addu'a ki shirya kin san nayi azumi yau baya wannan ko shikenan sai ya zo ya abuna Allah ya ji kanmu saboda haka gaskiya duk abun da za a yi a kyautata aiki a boye a ga cewa Allah ya ga aikin ba tare da wani ya gani ba wannan shine abin da ya dace amma akwai abubuwan da suna bayyanuwa dole musu bayyano amma dai mutum ya iya kokarin sa ya ga cewa yana kyautata niyyarsa domin Allah in aiki bai zama domin Allah ba ruwan Allah da aiki kuma duk burin mu shine Allah ya karbi aikin mu Allah samu dace wallahi ta'ala alam wannan shine karshen suratul kafi muna fatan dukkan alkhairan ciki Allah ya hada mu da su kurakuran da muka yi Allah ya fi mana wallahu ta'ala alam insha Allah in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba da sura ta bayanta muna fatan Allah ya bamu sa'a ya bamu dacewa wallahu ta'ala alam